Muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma 2 ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu kammala maudu'in mu na makon da ya gabata wato magana akan goyen baya da ƙarfin gwiwa da mata ke bukata a rayuwa.
To
jama'a a yau zamu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna sannan zamu ziyarci filin mu na Kwalama
daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, za mu koma zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin ci gaban tattaunawar da aka faru a makon da ya gabata.
To, a yanda al'adar namu dai muke ta magana duk abin da ya shafi rayuwar mu, sai ga al'ada ne yake kawo cikas ga yanda za a kawo wani canji din. To al'adar nan kana ganin ta bada sassauci wurin ganin cewa namiji ya iya tunkarar matarsa ya ce zo wance. Ko kanwata zo miji me kike son ki zama a rayuwa, menene matsalolin ki, ko me zai iya takurawa wannan buri naki kai ya cika, ko kuma mata na naga gaskiya kwana biyu, wato yana iya sa ido wa iyalinsa ma ya gane cewa eh ta canza yau, naga kin kwana biyu kaman baki a murmushi me ke faruwa, tun tana ce maka ba komai in ka dan matsa ka san za ta iya yin magana. Shin kana ganin maza yanzu kukan yi hakan ko kuwa dai an bar wannan matsalolin na cewa da wato yake cewa communication gap, wato akwai wani wani tattazara tsakanin tattaunawa tsakanin miji da mata na fahimta?
Alhamdulillahi, wato an fara samun cigaba, akwai daidaiku, zaka kuma sun zama kaman wasu fitila ne, abun koyi ne na rayuwa. Akwai daidaiku, zaka kuma muna cewa zaka ji an ce wani shi bai da matsala zai iya jawo wance ko zai iya jawo wani ya zauna da shi saboda fahimta. An fara samun wannan cigaba, amma gaskiya yayi karanci. Gaskiya yayi karanci, amma wallahi akwai su, akwai wanda zaka ga suna baka sha'awa. To wannan aikin da suke yi muna kokari, in suka ci muna fatan suka dore akan haka, wasu za su da sha'awa, suna kwaikwayon su, suna su ma suna me zan ce suna implementing din shi,
suna
aiwatar da shi su ma, saboda sun zama kaman wani abun koyi kenan ga al'umma. Kuma wannan abu ne mai kyau, muna fata mazajenmu da iyayenmu za su fahimci wannan matsalar, su gane cewa kuma matsala ne babba wanda yake tana da bukatun fadola, sai an dawo mu waye ta, in ba haka ba mu matan musamman matan za a bar su a baya. Gaskiya
Hajji Amina, mu ne matan dai da ake cewa muna da zurfin ciki, mu ne kuma wannan matsalar ta shafa an ake so a ga cewa an magance shi. Shin ke ce a matsayin ki na mace, ya zaki so namiji wanda yake tare da ki ya tare ki lokacin da kike cikin damuwa ko kina neman shawara, to wani hanya kike gani ya kamata ya bi wurin tabbatar da cewa ya bugi zuwan cikin ki hakkin fito da wato kin saki jiki hakkin ya faɗa mishi matsalolin ki ko bukatar ki, wani hanya ya kamata mazajen su bi?
Eh, to hanyoyi suna da yawa gaskiya, sai ko an bar wai kari ne ake cewa ta ranar tubani. Zancen nan dai fa yana nan, mace ita an dauka ne, duk abin da aka yanke aka zartar mata kawai ita ta dauka ne.
Wato ita mace da bakin ciki magana?
Eh, ba ta da shi, ko tana da shi ma abinda aka riga aka zartar mata
mazan kenan.
Eh, bai wai kamata sai ta nemi wani ne sanyi ba ko ta sarara a cikin shi ba, ko ana so ta bune zaki duba ki ga har a cikin gidajen auren mu yana faruwa haka miji zai ce zai fadi ra'ayin shi ke zaki kawo na ki sai ce kin yi rashin kunya
ba ta biyayya
da biyayya to sai ka matso kusa da mutum dole sai ka janyo mutum jikinka
ta saki jiki
yawa ya zama a koyaushe zaki fadi magana wanda zan fahimce shi ni kuma zan mai miki da kalma ta salama ba ta izgilin cewa ni ne shugabanki ba ko kuma a gaba nake da ke saboda
ina koda kuwa baki daidai ba ko baki fada abin da yake so ya yi ba akwai hanyar da zan bi
to in aka fara haka haka za a je har inda ake bukata to wannan shine
ina ganin akwai wata kuma hanya na biyu kodai ban sani ba kuma zo wato mafita din wato hanya na biyu shine kaman wajen kyautata ilimin ya mace ina gani in aka samu yara yaya mata aka samu yaya mata suka asna suka sa su a makaranta za a makaranta za a koyo su ilmai ko kuma wasu abubuwa da su karu da shi na sani yanda za su tunkare iyayensu ko da yayyensu na wajen nuna musu wani dan damuwar su wato an dan taso an bar baya kadan abin da nake nufi da an bar baya maybe da yaro kawai yana gida yanda ya taso ya ga ana ya amma yanzu ko a makaranta an nuna mishi yanda zai yi zamantakewa da yayin shi da iyayen shi
Hajja Amina kamar yanda kike ta bayani akan maganar zamantakewa din amma maganar auratayya zaki ga wata matan a gida saboda al'ada ya ce mace ta yi hakuri ta yi shiru kar ta fada hakurin shi ne zama aure zaki ga ta abu da yawa ya taru mata a cikin zuciya shin kina ganin ba wanda za ta iya gaya mani
tana da shi ne amma ba a bata dama ba mace tana da ƴan uwa ba sai mahaifiyarki zaki zo ki sa maki ya mata magana ba wani lokacin ba kika bukatar ki sawo mahaifiyarki wannan tension din da kike ciki amma dan uwan ki fa shine zai iya shouldering ya dauki duk wani nauyi naki banda wai nawa kina bukatar kudi ko ni me a'a hadda na wallahi rayuwarki da kike ciki
wato mata ma kamata su ma da kansu su fara gabatar da matsalar su ga maza kenan
wato ki fanki
mijin ma haka
uwan ki shikikin ki ki ga mishi me kike ciki halin yanzu gidan aure da muke ciki yana da daya daga cikin abubuwan da mata suke haɗewa wanda kuma ba a barin su fito ne su fada daga ƙarshe sai ki ga mace ta zo tayi wani aika
damuwa ya mata yawa
wa damuwa ya mata yawa ke ce kike cikin gidanki kin ba ma ki kina fama tsakaninki da miji ko kuma da wata kishiya ko wani abu makamancin ba ya ma takurawa da namiji yau kina cikin wancan tunanin ya saka ki wancan ke mace wani lokacin da yawa kamar a ƙasar Hausa ba a bari mace ta fita ta je ta yi wani aiki kin gane ta je ta yi wannan fita aiki
ba yana ta ci biya kan wannan bukata
eh banda bukatar ma ki fita ma ki je kiki dawo cikin gidan dan mintunan da kike yi yana rage miki wani dan takaicin zama a duk yayin da kike zaune kina waje daya wallahi koda ba aiki kika je ba kika aka bar kika fita kika yi ziyarci yar uwarki
to kike da
dadi in kika yi wani hira da ita haka to an ce mace zauna wani fa sai asibitin ma sai ya zama dole zai ce ki
so ciwo ya ce
to kuma shi fa a cikin gida shine ciwon ki yana kunduga miki abubuwa kala kina fama da shi na takaici
to mace gani
kina da hawan jini
eh kina macen ba ta iya fada ni ya kamata
kina dalili da mama
kina
cikin wannan kuncin na rayuwa namijinki yana saka miki a gaba ko kuma ke wani abu ne ma yake damin ki ma a jiki emotionally kina cikin shi amma baki sani ba kuma baki samu kin fitar da shi ba kiyan da ka fitar da abu ka samu wanda ka gayawa kana jin dadi a zuciyarka kuma shawara da za a baka mafita ce gare ka sai ka ji sani to ka rasa mace yau tana zaune tana cikin takaicin miji ko kawai sai yazo ya mata kishiya kwatsa dama fa bata gama da wahalar shi da abubuwan da ya saka mata baya mata kishi
kuma ga shi al'umma suna san wa a lokacin ta nuna cewa ba komai bane
taya za ta nuna ba komai bane tana cikin wannan kuncin kuma an zo an miki kuma an ci gaba da gallaza miki a cikin wannan sabon auren da aka kin tashi kin je kin dauki sau da yawa yanzu ga shi kes ne yake fama da shi kenan mace sai ta tashi an mata kishiya wannan duk abubuwan da ya faru na tension ne meye kuma ga sabon aure an wulakanta kin ajiye ki za ta kashe mijin ko kuma ta kashe da ko ta kashe waye
ko ta kashe kishiya
me ya haifar
wannan wato mun kin dawo da mu kan al'ada dai kenan wato abin da yake faruwa shine al'adance abun kunya ne a ga yammace te yaji sai iyaye suna ganin kamar ta zubar musu da kiman su ne da mutuncin su to waɗannan abubuwan sun taimaka wajen iyayen mu na da su sa ƴaƴan su wato a cikin wani damuwa ba tare da sun sani ba tunda ba su da ba kamar zamani bane ne yanzu da za a je asibiti a auna mutum a wancan zamanin shi za ku an ci an waye gari kawai mace ta kan ciwo ya buga da ita rana ɗaya kawai ko kuma tana a ce ma tana wani aiki kawai ta faɗi kawai
to ai yanzu ma ana yi malam galadima za ka ga macen da tafiyar rike cikin ta kuma ba ta da wanda za ta samu ta tattauna sai magana da shi cututtuka sun hadda ciwon zuciya fa a cikin wannan
daga yarinya karama wanda ba ta wuce
ka gani nan da nan an ce yau ba ta ko ta dan yi wani ciwon karshe zuciya ta buga ko wani abun kaga to me gari ya haifar duk rashin fa samu wayan da zaka ga mutum ne ko wanda zai share maka hawayenka na al'amura kin zo kin taso da matsala kin kawo an cike kin fiye korafi ko kuma zaman gidan mijin ne ba kya so makamancin haka dai an kare ki da abu to ba a kuma jaki an ji menene ba matsalar ki ba a miki wannan ba a baki shawara ko kuma a ja kunnan in namiji ne ya kamata a kirawo shi a zaunar da shi ke kaza ta ce kaza dan Allah ko kuma ko da dabara ma kada ya zama fada ka gaya mishi dan Allah ka dai dan taimaka a duba dai abubuwa kaza dan gyara to yanzu mun namiji fa baya so ma wai dangin ma wannan matar su kira ta su ce wai sai a ce wai ai ya gaza ne na gaza da gidana ne da za a zo a gaya mun abin da yake kai zaka gaya mun abin da yake cikin gidana to kuma ita ta kawo maka wannan kuka ita ta san cikin halin da take ciki kuma kai kuma dan ka sulhunta ka je dan a gyara yauwa to shi kuma ai lokacin zai daga hakar a faɗa ce shi fa ba a isa a gaya mai abin da zai a cikin
gidana kwarai kuma kin ga kamar yadda ko shari'a ya tabbatar da haka aka samu sabani tsakanin mace da mata da mijinta abinda kuma sabanin nan har aka kasa gyara shi tsakanin mata da miji to da mataki na gaba shine iyaye su shiga
cikin magabata
so kun ga kwarai ba da time ai ta nema magabatan ta tana sanar da su ga abin da yake faruwa su kuma a matsayin su na iyaye na gari manya iyaye da fije the next thing abu na gaba da zasu shine zasu kira shi su ji na bakin shi kaga wannan dole ma ya haifar da zaman kenan gaba daya to mun kuma da wani abu dan a samu sulhu
to malamai duk abubuwan da ku faɗa masu muhimmanci ne musamman matsalolin da matan suke fuskanta to an ce matsala idan aka kawo ta to a ya kamata a kawo mata mafita hajji Amina me yake ganin za a samu a matsayin mafita ga waɗannan matsaloli da aka rattaba
ni dai hajji ta so akan abin da in yaya ne kirawo kanwarka ko ma yayarka ce dan zaka fita abin nan ka gaya mata me take so in ka ga bacin rai kenan ko kuma tana buƙatar wani inda za a jawo hankalinta ka gaya mata ka kira ta ka gaya mata cikin lumana wasa da dariya ka fahimce ta kenan in miji ne kira mata ka in bacin rai ka zanta shi ko wani kunci akwai wani changing mood da mata suke ciki ko ka musu wani abu kaga kai baka yi ba so kuma ga mazan mu yanzu ba sa son sun koyar da kai
ba sa son
da tambaya eh su tambayi matan su ma menene yake faruwa me ke kai ko kuma na miki laifi
ai shi zai ce idan dai bana to
eh ko mai dai ya gama komai to ba shi ne ba gaskiya a dai duba a dinga ganin halin da mace take ciki wani mood ta canza ka kirawo ta ka ja ta a jiki wasa da dariya duka za su dauke mata wannan takaicin da wani kewa
kuma shi ma gidan su zai
tinda a tare take da kai koyaushe ba sai ta dinga fita ma waje ma tana ga wani ƴan uwa ba kana ganin cewa ana shiga al'amuran gidanka kai da kanka kai aikin shine abin da nake gani
to wannan
malam
galadima na'am wato ina da daga cikin gudunmuwan da zamu bada wajen ganin mun magance matsalolin mata wato namiji ya zama nisa ido akan matan shi da kannin shi da ƴaƴan shi mata duka na kokarin gane damuwan su na kokarin sauraron su sanda kuma suka yi alama koda suna da kunyan basu iya bayyana won ba amma yaga dai akwai wata alama na wani abu da zai iya hararin wani abu a ciki ya jawo ta in matan shi ne ya jawo ta zauna da ita me ya aka yi kaza ko me yake damun ki ko kuma me ya damuwar ki me kuma ya kawo damuwar inda hanyoyin da shi zai biya matsayin shi na miji wanda yake yafi tunanin tunani da kuma hangen wani abu da zai je dawo sai ba ta shawara kuma ya dora ta akan daidai sannan kuma wani mafita babba wanda yake shi ma yana ganin zai ba da gudunmawa wajen samun ci wajen warware wannan damuwa na da yake damun yaya mata shine irin wannan wato fadakarwa ko wayar da kai da a gidajen rediyo tunda shi ma gidan rediyo ya zama kamar makaranta ne yanzu wato maza da yawa akwai wani namijin da yanzu wannan maganar da ake wani namijin yanzu zai ji shi kaman bakon abu ne bai ma san ashe wai wannan matsala bane ya sai ya saurari matan shi ko karwan shi ko bai san matsala bane amma ta hanyar wannan fadakarwan zai sa yanzu maza da yawa muna fata kuma za su gane cewa fa akwai wani kalubale akan su fa wanda ke har yanzu fa akwai ambar gidi a wajen nan sosai kuma in dai ana son iya mace wato iya mace ita al'ita kaman al'umma ne gaba daya to gaskiya ko dole a zo a dawo a kalle ta fa matsayin
ba to in tana da matsala
al'umma da na da matsala in ta gyaru kuma al'umma ne ta gyaru
to ai na dauka kun ce idan kuma ba da tu ko dan yi mata zani wai ba ta da wani matsala ce ta da ma ai shi kenan
a'a wato wannan kaman tunani ne na da gaskiya ba haka bane abun ya canza ba haka bane mace tana bukatun ta ya wuce na tuwo da wannan wato kaman yanzu ana magana mukaddara a asibiti yanzu mu kullun tunanin mu matan ka ya tafi asibiti wannan namiji ba zai duba matan ka ba to ka kinga ko ashe bukatun mace ya wuce na gaba ta tuwo yana ga tana da bukatun ka ba ta wani tarbiyyar da za ta iya zuwa ta kula da wasu mata yan uwanta masu matsaloli so tunanin wancan tunani na abari tuwo gaskiya wannan wato masu takaita tunanin su ne kuma muna fatan za su canza wannan tunanin su yawa su mai da su dawo da tunanin su yayi daidai da zamani haka dai fata na kenan
to ni gaskiya a tunani na ko kuma in ce a shawaran da zan bada gurin tafi da wannan al'amari shine iyalan gida ko in ce masu gida ko yayyin gida zamana suna zama da su ƴan uwansa mata ko matan sa haka ana hira sosai ana samun irin alakantuwa ne da fahimta to inda za a zauna ai wannan hira gila ma cikin wannan hirin za ta iya gaya ma damuwa ko kuma in ka kawo mata labarin ai wancan kaza 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 ya faru da ita za ta gaya maka ita ma ya faru da ita ga hanyar da aka bi aka shawo kan wannan matsala gashi turu wannan zaman da za a yi ina fatan insha Allah za a samu za a dace har a yi magungunan matsalolin da ake ciki
filin kwallamarmu inda wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta tattauna mana da bakwar mu ta yau Safiya Abubakar.
Yanzu za mu yi salati mai hade-hade wanda ake ce mishi salad garni da turanci. Wannan idan ka zo ka kawanke salatin ka, ka wanke shi da kyau, ka huda kowane datti na cikin shi. To shi salatin gaskiya in ka sa Oji Jabel, shi dai yahi wankuwa da kyau, tunda kowa ya san dai yau Oji Jabel shine dai wanda ko datti wani abun ka yi shi zaka dauka ka wanke shi. Ka wanke shi tunda yanzu gashi nan salati tsutsotsi a da kwai menene abubuwa da yawa a cikin shi ba a sani ba. Ka samu kai ka tsaftace shi tsaf kai ruwan shi uku ka mishi ruwa uku ko hudu yanda dai zaka san ya hita da kyau ka samu in ka wanke shi wannan sai ka dauko ka yanka shi in kana zuwa wannan salad din ne hade-hade kamar yankan shi ma da za a yi na musamman ne ake tunda ba yanka manya ba ake yi kananan yanka ka samu yi kokawa da take da kaifi da kyau ka samu kai zamuna ka daidaita shi ka mishi yanka kanana yanda kai ma an ka kalla zai burge ka in kai wannan ka kare can ka dan silala karotin ka da wani fondator din ka sai ka dauko shi shi ma dai ka yayyanka shi kanana in ka kare ka silala kwaikin ka shi ma ka dauko shi ka yayyanka shi kanana in kana so kana iya daukan plato babba haka ka fara yanka salat in ka ida sai ka dauko kwannan ka kara kewaye shi ka mishi ka jera shi kamar yankan ma na kwan kakkai wani yanka haka wani furwatsai haka a'a ka yi mishi rondel yawara ka mishi yanka kamar na taya yanda zai ba da kala ya yi kyau sai ka jera shi a saman salat ka dauko albasan ka ita ma ka mata yanka irin na taya kajira eh kamishi round round kajira shi shiwa in ka ida jirawa nan kayan ka fam da tar in ka
dankalin turawa
dankalin turawan ka da karas in ka kams eh sai ka samu a tsaka ka ajiye shi in ka ajiye shi ka dan yanka tattasan ka tsanwa ka dan mishi shi ma yanka kanana kanana sai ka jira shi ma ana in ka ida wannan mayonnaise inka kana iya sa ta a share ko kana iya ita ma sanya ta a sama dan ya bada kala mai kyau in ka ida wannan sai ka dauko dan arum inka ka ajiye daga share mai ma ka ajiye shi daga share to shikenan wanga da huwa
haka nan za a ci shi
a shi wannan saladin kana iya in kai abincin ka dan dora shi daga sama abincin da kai ko ku kana iya sawa buredi ka ci abun ka
to kamar wani lokacin da za a ci sai a takula shi ko ku
eh mana an taba cin abu ba a takula shi ba duk wannan kyawun kawai dai kai ne dan ka wai sha dan tar kawai ka bada kala in ka ira dole ka takula shi dan ka ci mana tunda abu ne wanda ba ka so ba mata su yi shi kawai kaga salati a dauko shi farfarfar an kare kawai bai ba kala ba komi
kenan wannan kwaliya dai zai iya jan hankalin mai gida yanda zai rika hadiye yawo daga ya gani
eh mana ba mai gida kadai ba kowa ma yana iya jan hankalin shi in yazo ya ce da Allah kalli wannan abinci abinci ne wanda aka saba gani amma an mushi kwaliya ya bada sha'awa to
dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kafin nan ku shakata da wannan waka. Madalla masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku madalla mun sami kiran mu na farko da wa muke magana
na magana da Lawal Aliyu daga jahar Neja mazaunin Ibadan
to malam Lawal muna jin ka yau dai ka ji maudu'in namu ci gabo ne na makon da ya gabata me zaka ce
ni ne sauraron ku ne a kowane lokaci amma na ya hiso miliyan na kira numban ku amma an ke dauka sai dai ne Allah ya bani dama na dace
to mun gode da ka dace ka same mu a yau me zaka ce akan maudu'in mu na yau
eh to da yake yanzu na da masallaci akan wani maudu'i kuke ne
a wannan makon mun ci gaba da tattaunawa ne akan irin goyen baya da karfin gwiwa da mata ke bukata a rayuwa
eh to gaskiya abinda zan fada akai shine mata gaskiya kamata a ba su goyen baya amma su ma mata yawanci wasu suna da matsaloli ko ba haka ba saboda yawanci zaka ga in mai gida yana kokarin iyayen nashi amma su suna kokarin su fata gida yawanci za ka ga ka samu abu ka wahala ka samu shi a waje amma zaka zo gida sai ka cin mashi a walakance to kaga wannan ranka ba zai dadi ba kuma haka tana baka kana karya ma gwiwa ne yadda ko da ka haita nema ba za ka samu mata abin da ya kamata a kawo ba
to mun gode malam Lawai da wannan kira naka mun kiran mu na gaba ya fito daga Niger da wa muke magana
Assalamu alaikum
wa alaikum salam da wa muke magana
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gwakin ba
to Ibrahim mai wankin hula yau dai ka ji maudu'in namu ci gaba ne na makon da ya gabata akan karfin gwiwa da goyen baya da mata ke bukata me zaka kara akai
to masha Allah lalle abin da ya kamata ainihin a ba mata goyon baya da kwarin gwiwa a rayuwarsu ba kaman bangaren addini na musulunci haka. Domin saboda idan suna samun goyon baya akan bangaren ibada, to insha Allah rayuwarsu za ta kasance mai tarbiyya yadda yake. Kai miji in ka aure su ko kana tare da su, zaka ji dadin sarrafa su yadda da ake da to, kuma ita ma za ta fi jin dadin rayuwarta.
To mun gode Ibrahim ne wankin hula yanzu daga Kebbi da wa nake magana.
Ni ne Dauda Adamu Matilbe.
Muna jin ka Dauda Adamu.
Kai wallahi ya kai shekaru da shekaru ina ta fama in kama ku, wallahi sai Allah ne ya sa yau nan na kama ku.
To mun gode, mun ji dadi kuma da ka samu yau ka same mu. Me za ka ce, menene ra'ayinka?
Madalla ga bukata na nan.
To ina jin mun rasa. Hallo, muna jin ka.
Mata dai gaskiya idan ka kawo abinci abubuwa gaba da ya kamata su gyara shikenan, sai ka in ka kawo shikenan sai su gyara.
To mun gode Dauda da wannan kira naka. Yanzu kiran mu na gaba da wa muke magana?
Suna na mai na marin goroma abu ne gari da matu yobe.
Muna jin ka.
Mata babban abin da ya kamata ba su goyon ba ilimi. A ilmanta da mata, in aka ilmar da mata aka ba su goyon baya, aka ba su hannun gaye, duniya za ta zauna lafiya, duniya za ta samu cigaba, duniya za ta samu security. Shine jawabi na.
To mun gode Maina da wannan kira naka. Kiran mu na gaba ya fito daga jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa Garo, muna jin ka.
To alhamdulillah, dangane da abin da yake da maganar goyon bayan da ya kamata a ba mata, gaskiya yana da matukar muhimmanci. Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To mun gode Alhaji Musa Garo da wannan kira naka. Masu sauraro, yau maudu'in namu muna tattaunawa ne akan abinda Bature yake kira emotional support, wato ƙarfin gwiwa da goyon baya da mata suke bukata a rayuwa. Mun samu wani kira, da wa muke magana?
Hello?
Hello, muna jin ka daga jihar Nasarawa, da wa muke magana?
Da mai mulki Tela Ngaye ne daga lafiya jihar Nasarawa.
Muna jin ka mai mulki Tela.
To yanzu na fito daga masallaci ne saboda kowane lokaci na ɗaya daga cikin mai saurare ku. To ina saurara ko zan ji kun maimaita, ban gane abun ba, na ce ko maganar mata ne har yanzu?
Maganar mata ne, ai shirinmu na ranar Laraba shiri ne da yake karkata akan al'amuran da suka shafi mata zalla.
Haka.
To yau muna magana ne akan ƙarfin gwiwa da mata ke bukata, ne za ka ce a gurguje?
To wato ƙarfin gwiwa na mata, ina gani ya kamata a taimaka musu a ba su ƙarfin gwiwa, ba don saboda komai ba, saboda ƙoƙarin da suke yi a kowane lokaci na zaman gida da aikace da sauransu. To kaga kuwa ina ganin a nawa ganin a ɗanɗaga musu kafa irin wannan abubuwan, idan da ma taimakon da mu ma za mu taimake ku mata, mu sake tashi mu taimaka muku daga ciki.
To mun gode mai mulki Tela. Masu sauraro, da haka muka kawo daukar wayoyinku, a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu baki ɗaya na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti, wato Daniel Brown da injiniyan mu na yau, da abokiyar aikina da ta tsaya na gabatarwa Amina Bahara Auna, ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, a huta lafiya.